الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وديعتا تبت الله تبارك وتعالى لدكم الانجينيه mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Litinin 15 ga watan Jumadal Ula shekara ta 1435 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 17 ga watan 3 shekara ta 2014 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Umdatul Ahkam na Sheikhul Imam Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Ibn Ali Al-Maqdisi rahimahullah kafin darasi na yau ba laifi an tambayoyi suka iya gabata wani sadi kaya ne ga su a kashe wanda kuma kowanne ga iya kudinsa bayan ka saya an baka shin ya halatta ka tambayi shi mai kayan cewa ya maka gyara me ake nihi da gyara shine ya kyautata maka idan ka kasance mabukaci ne ba laifi kakan iya tambaya abinda ka saya idan ba zai wadace ka ba a matsayin ka na mabukaci ba laifi kakan iya tambaya ya kyautata maka amma in dai kai mabukacin mawadaci ne to haramu ne domin wannan wani nau'i ne wanda yake na roƙo wanda roƙo ku haramu ne wanda bayani ya gabata akan wannan masala na'am
kamar
yanzu abinci da irin makarantu da ake cewa
abinci
na yara
na'am kuma da ake abinci na yara ya halatta kamar malami a bashi domin ya kai sai ko ya
tambaya
kamar ya tambaya a bashi ne kuma abinci da ake kai ma
yara kamar ya halatta malami ya ci abinci wani wai misali irin kamar akwai wasu lakwal-lakwal wanda galibi kuma suna kasancewa a cikin ƙauyuka kamar ikwal a kantin wanda ake kai kamar abubuwa na taimako abinci da kayan shimfiɗa da sauransu wanda ake kai maɗiyan talakawa kamar haka kake ni ko wanda ana kai kamar misali irin su shinkafa da mai da madara da sauran abubuwa waɗanda suke na buƙatu kamar kayan shimfiɗa shin waya halatta shi mushen da yake kula da wannan irin wannan makaranta ya ci wannan abincin zai iya halatta ka ce amma dole sai da izinin wanda yake na sama da kai wanda suka kawo abincin in sun ba da izinin cewa shi wanda yake director din wannan lakwalkin zai iya daukan wani kaso bakin gwalgwalin ci ya ci to wannan ba laifi yakan iya ci domin kai ma'aikaci ne aka dauke ka kuma aka maka albashi na musamman wannan albashi da aka maka shine masanyar aikin da aka dauke ka kake yi don haka wannan ba haƙƙin ka bane ba in an baka izinin ci to ya halatta ka ci idan ba a baka izini ba kuma wannan ba ya halatta kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi sahihi manzon Allah yake cewa duk wanda muka wakilta shi akan wani aiki daga cikin ayyukan da Allah ya dora mana an gane kuma za Allah ya ce faka tamana mikhyaqan fama faukahu ja'a bihi yawmal qiyama za Allah ya ce ya boye mana allura da abin da yake yafi allura zai zo da shi a ranar kiyama yana dauki da shi wani sahabi sai ya ce ya rasulullahi karba aikin da ka dora mun ba zan iya ba manzon Allah ya ce masa me yasa ka faɗa haka sai ya ce ya rasulullahi naji yo kana fadar cewa duk wanda muka dora masa wani aiki ya boye mana didi da allura ko abin da yafi allura zai zo da shi yana dauke da shi a ranar kiyama manzon Allah ya ce masa na faɗa na kuma faɗa haka ne duk wanda muka jibinta masa wani aiki daga cikin abin da Allah ya jibinta mana haƙi na aiki na jama'a ya boye mana daidai da allura da abin da yake ya wuce allura manzo Allah ya ce zai zo da shi yana dauke da shi a ranar kiyama kunje ne manzo Allah ya ce dan haka abin da aka ba ka izini an gane ko yake cewa duk wanda muka dora masa aiki ya zo da kadan kinsa da yawan sa abin da aka halitta masa bakin iya nashi ya dauka abin da ba halitta masa ba kuma ya bari don haka anan yana nuna cewa in an baka izinin cewa ka dau bakin gwalgwadan abin da zaka ci to wannan babu laifi amma idan ba a baka izini ba baya halitta kar mu manta dukiyar mu rayu dukiya ce ta amana wanda yake talakka mai ubangiji subhanahu wataala ya fada Ubangiji ta'ala yana cewa wa man kana faqi wa man kana ganiyan falyasta'fi wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf duk wanda ya kasance mawadaci aka danka dukiyar mu rayu a hannunsa Ubangiji ta'ala yace ya kame kar ya taba komai daga ciki wannan kula da dukiyar da zai da habaka ta zai yi fi sabilillahi ya nemi sakamakon lada a wajen Ubangiji subhanahu wata'ala wa man kana faqira ubangiji ta'ala yace duk wanda ya kasance talakka aka damka masa dukiyar marayu aka wakilta shi game da kula da ita ubangiji ta'ala yace falyakul bil ma'ruf in har ma zai ci to ya ci da halin kyautatawa kar ya wuce ka'ida to kaga anan kai mawadaci ne saboda aiki ne aka dauke ka kuma aka maka albashi wannan dukiya ce ta wato ƴaƴan talakawa da aka kawo na araba musu dan haka bakka da haƙƙi a cikin su daidai da tiyadi tak baya halatta mutun ya dauka a cikin wannan abincin da ake kaima wato lakwallakwal kauyuka bayya halatta sai dai in wanda suke kawo abincin da mun sun ba da izinin cewa shi director din da yake kula da wannan makaranta da mushinan sa ba laifi suka iya daukan bakin gurgudu ko da bahude daya in sun ba da izini to wannan ya halatta mutun ya dauka amma in babu izini na su bayya halatta an gane ku don haka kenan anan kuma galibi idan kawai waya duk wanda aka damka masa wannan dukiya a hannu mafi yawan su azzalamai ne suna ganin sun ci banza dukiya ce ta turawa suka kawo wanda mafi yawa kuma abinda suke dauka ya ma wuce cin su kasuwa suke kai shi suke sayarwa kuma su kansu waɗanda suke masu kula da lakwal-lakwalin waɗanda suke kunsanye-kunsanye irin waɗannan lakwal-lakwalin sun yi kai ziyara idan suka kai ziyara sai an dora masa bahu da budo na mai yazo da shi wannan waɗanda suke tabbas game da al'amarin su suka ba mu labarin irin yadda abin da yake gudana wanda su suke watanda suke wasu su da alkayan kuma wanda kayan ta hanyar zalunci ma shi kanshi wanda aka ba shi kungilar ya kai kayan in aka ce ya kai tan 10 sai ya sa kamar ko tan 7 ko tan 8 amma a takarda ga shi 10 ne idan aka je kai da aka wakilta ka kula ka lissafa abin da aka kawo kai ma sai a ware ka sanka shikenan sai ka sanya hannu eh tan 10 ne aka kawo a wannan 7 kin da aka kawo kai ma an ware diya an ce naka ne kuma anan akwai wani dan uwa wanda yake gaya mana yana daga cikin almajiran mu yana kula da irin wannan da kwalge tabarmi ne aka ba shi manyan tabarmi na yaran da za a ringa shinkuda musu tabarma 10 ce aka rubuta gaya a takarda sai aka ba shi tabarma 7 yace a shi ba zai karbi 7 ba yaya kuma gaya an rubuta 10 kuma a ba shi 7 aka ce masa in ya je ya dauki daya ya ba barima daya in ya so yaran ya raba musu 5 an gane ku don haka dai a takaice abinda muke so mu sani duk abinda aka kawo a bangaren lakwal wannan kaya ne wanda yake na kasa kaya ne wanda yake na jama'a bayya halatta a matsayin ka daidai da abu daya ka dauka sai da izinin wanda yake na sama da kai kuma ka tabbata shi ma an ba da izinin cewa ba laifi mutum yakan iya dauka bakin gurgudu to wannan shine amma kasancewar wannan duka baya halatta yanzu misali so da yawa lakwal za a kawo a kawo kai ka a kawo lakire a kawo wasu abubuwa sai kaga mushina suna dauka suna kaiwa gida wannan baya halatta ka dauko ka kawo gida ko yaranka ka ba su sai amfani da shi saboda ba yaranka aka kawo ma ba al'umma aka kawo ma naka da zaka yi aiki shi kanshi sai in an baka izinin ka dauka daga ciki in ba baka izini ba zuwa zaka yi ka zuba kudi ka saya wanda zaka yi amfani da shi saboda duk abin da aka danka maka na jama'a domin an amince maka ne bayya halatta daidai da abin da ya kai tsinin allura a matsayin dukiya ka dauka sai dai in an baka izini manzo Allah yace abinda aka baka izini ka dauka abinda ba baka izini ba ka bari saboda an riga an maka albashi aikin da aka dauke ka ga haƙƙinka wanda aka yanka maka duk abinda zaka taba bayya halatta wannan an wakilta ka ne akan kula da dukiyar jama'a wallahi bana mantawa akwai wani malami daga cikin malaman mu a jami'a wanda in kamar malami ya fita kafin wani malami ya shigo so da yawa za ga wanda suke daukan lakiri ko su dauki fetir suna rubuce-rubuce na banza a jikin tabulo wanda ba wani darasi bane ake bada idan aka yi katari ya isko wannan abu ran shi zaka ga ya baci yana fada yaya za a ringa almubazzaranci da dukiyar kasa dukiyar kasa ce ba dukiyar al'umma ba wannan kin ba kuka dauke fetir kin gaba ɗaya ka saka shi a jiki kuka tafi a dan zanin da kai da dan kurce-kurce a jikin wannan wannan kadai almuwazzaranci ne da dukiya saboda gwamnati da ta kawo ne domin a zanin rubutu a karantar da al'umma ilimi ba dan kowa ya zo ya shirme ya yi wasan shi ba da wannan dan haka ya kamata ƴan kasa su san menene haƙƙinsu ya kamata ya zamanto ƴan kasa suna da kishin kasarsu kishin kasa shine tattala al'umma duk yanda zaka yi ka san yanda zaka biyo hanyoyin da al'umma za ta ci gaba duk abin da zai maida al'ummar ka baya ya kawo matsala a cikin yanayi na rayuwa to a matsayin ka na musulmi kai kokari ka kauce ma waɗannan abubuwa don haka rashin kishin kasa da rashin sanin amana wallahi shi ya kai kasashen mu suna tuki banza a kullun sai an yi kamar an yi gaba sai ayo baya saboda dukiyar kasa kowa ya dauke ta a matsayin cewa in ya ci banza haka kowa ya dauka in ya ci banza wai yana gani wai me dama ne zai ringa ganin cewa wai a cikin kasan shi ne ya ci to a yau sha'a kasa kasancewa ga bakin gurgurin kasanka wanda mun yi bayanin cewa da a ce ka ci dukiya ka ci daidai da dala daya ta kasa gara a ce ka ci miliyan 1000 ta mutum daya ya fiye maka sauki a ce ka ci miliyan 1000 ta mutum daya akan cin daidai da dala daya wanda take ta kasa saboda dala daya ta kasa idan ka ci ta duk al'ummar da suke wannan kasa manya da yara maza da mata kowa sai ya maka tsiye a ranar kiyama hakke shi yake so in wani ya yafe wani ba zai yafe ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi sahihi yayin rantsuwa yake cewa la tu'addunnal huquqa ila ahliha hatta yuqada lishatil jarha'i min ashatil qarna manzo Allah yace na rantsi da ubangijin da ya halice ni za ku mayar da haƙuƙuwa ga masu su a ranar kiyama manzo Allah yace daidai da dabba wadda take mara kaho a ranar kiyama sai an mata kaho ta rama tunguzan da mai kaho ta mata a nan duniya to anan an yi kisasi an yi sakayya tsakankanin dabbobi waɗanda ba su da hankali to ina kana tsammanin cewa dukiyar jama'a idan mutum ya ci ya ci banza don haka duk mutumin da aka danka masa irin wannan wakilci na jama'a kula da wata harka ta kasa wallahi ya tabbatar da cewa ya hau wata gada ta halaka adalcin shi kadai zai fitar da shi a ranar kiyama in ka san ba za ka iya rike wannan matsayi ba za ka iya kula da wannan amana to a farko ma karka amsa kamar yadda wannan sahabi ya yi manzo Allah ya ce manista amalina ku ala amali fakatamana mikhyatan fama fawqahu kana gululan ya'ti bihi yawmal qiyama aw kama qala manzo Allah ya ce duk wanda muka aiwatar da shi akan wani aiki muka damka masa wakilci akan wani aiki manzo Allah ya ce daga abinda Allah ya jibunta mu ya boye mana allura da abin da yake yafi allura manzo Allah ya ce zai zo da shi kwange ne yana dauke da shi a ranar kiyama abinda kai ha'inci ka boye zaka zo da shi kana dauke a gaban al'umma ta farko da ta karshe wal iyazu billahi kaman barawo ya saci kaya a zo da shi bainar jama'a an zo an tara jama'a justice a ce da ko kayan da kai sata ka zo gaban jama'a kowa sai ya ganka ga abin da ka sata to haka mutum zai zo da shi a ranar kiyama wannan sahabi da yayi sai ya ce ya rasulullahi karba aikin ka ba zan iya ba manzo Allah ya tambaye shi menene uzuri ya ce ya rasulullahi naji ka ce kaza manzo Allah ya ce na fada na koma fada haka ne dan haka duk abin da aka wakilta ka manzon Allah yace ka zo da kadan kinsa da dayawar shi ko mun kankanta yau in gwamnati ta ware kudi ta baka aje ayi aiki kaza idan wannan kudi ya rage inda za ta rage bai ya halarta ka ci an gane ku bai ya halarta ka ci sai ka maida ta can wato rumbun tsini asusun kasa bai ya halarta cewa an yi saura in kadan ne indiya wani indala ta rage dole ka maida ta asusun kasa ba hal ba halakin ka bace ba wannan aiki da aka dauke ka an yanka maka albashi a kai shi dan haka abin da yake zalunci ne ya riga ya yada a cikin jama'a wani dan uwa yake gaya mana aka zo aka shirye wani zama sai aka ce ya yayi dibikin abin da za a kashe yayi raskwana kin abin da za a kashe na fuskafe da wani menene duka sai ya lissafa kudi duka abin da ya lissafa bai wuce jikka 50 ba da ya kaima wanda yake na gaban sai ganta ya mushi wannan in an kaima minister bai sinye akalla abin da za ka sa ka sa wa jikka 300 ko sama da haka dan zaman da za a yi ba to kaga kawai duka wasusu ne ake da dukiyar kasa ana banzatar da ita kasar mu ba matsiyaciya bace ba matalauciya bace shugabanni ne muke da su matsiyata waɗanda ba su san haƙƙin jama'a ba wallahi mu ba talakawa bane ba talaucin da karfi da yaji ne aka dora ma jama'a duk wani abu waɗanda suke hanyoyi na arziki muna da su tattali ne kawai ba mu da waɗanda suke tattala dukiyar jama'a kowa abin da ya ga dama yake darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun tsaya karshen wato hadisi na Abu Huraira Allah ya kara masa yadda a cikin baban da littafin da ke bayani dangane da hukuncin azumi hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ke cewa man nasiya wa huwa sa'im fa akala aw shariba falyutimma sawma fa innama at'amahu Allah wa saqa wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ke fada cewa duk mutumin da halin yana azumi ya manta ya ci ko ya sha manzon Allah yace falyutimma sawma wato ya cika azumin sa lafazin falyutimma sawma umarni ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kai tsaye dole ka ci gaba da wannan azumin ka kai shi sai ya ce fa inna ma at'amahu Allah wa saqahu ya san da cewa ubangiji ta'ala shine ya ciyar da shi kuma shi ya shayar da shi wanda bayani ya gabata a karkashin wannan jumla zamu fahimci cewa a hakika ubangiji ta'ala shi yake ciyar da bayinsa shi yake shayar da su kamar yanda ya faɗa wa huwa yuqim wa la yuqam ubangiji ta'ala shi yake ciyar da bayinsa shi kuma ba a ciyar da shi wannan na nuna wadata ta ubangiji subhanahu wa ta'ala wadatar da bata da iyaka mawadaci ne mu ne talakawa mu ne mabukata don haka duk wanda ya ci ya sha ya san da cewa Allah ne ya ciyar da shi kuma shi ya shayar da shi kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ana to don haka a karkashin wato wannan hadisi malamai suka gina wata ka'ida ita ce ka'idar da suke cewa fi'ilul mahburi fil ibada ala wajhi nisyan la yufsiduha fi'ilul mahburi fil ibadati ala wajhi nisyan la yufsiduha wato aikata abinda aka hana a cikin ibada a bisa fuska ta mantuwa wannan abinda mutun ya aikata bai bata masa ibada kaga mai azumi an haramta masa ci da sha tun daga ketowa alfijir na gaskiya har izuwa fadawar rana kamar yanda ubangiji ta'ala yake cewa wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayqul abyad min al-khayqil aswad min al-fajr thumma atimmu siyama ila al-layl idan al-fajr yake to al-fajr wanda yake na gaskiya dole mai azumi ya kame kansa game da ci da sha har akai fadawar rana to in abu sa fuska ta mantuwa mutun ya manta ya ci ko ya sha wannan mantuwa da yi wannan bata masa wannan abin da ya ci ko ya sha ba zai bata masa azumi don haka suka ce fi'ilul mahzuri fil ibadati ala wajhi nisyan aikata abin da aka yi hani a cikin ibada a bisa fuska ta mantuwa la yufsiduha bai ya bata ibada domin ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah yake cewa inna Allah tajawaza li an ummati al-khata'a wan-nisyana wa mastukrihu alai. Ubangiji ta'ala ya rungumta ma al-umma ta saboda ni kuskure da mantuwa da abinda aka tirsasa mutun yayi. Duk abinda kai shi akan kuskure shine rashin sani, ko kai akan mantuwa, ko kai akan tilas ba a radin kanka ba aka tirsasa ka aikata abinda bai dace ba, to wannan Ubangiji subhanahu wataala ya dauke maka laifi, ya maka rangwame. Kamar yadda waccan aya wadda take cikin karshen suratul Baqara, tun daga amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhta'na rabbana wa la tahmil 'alayna isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'ala alqawmil kafirin. Wannan ya tabbata a cikin hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Duk abinda mu'mine suka roƙa a cikin wannan ayoyi, Ubangiji ta'ala yace ka dufa altu na karba mu tun daga rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Suka ce ya Ubangijinmu karka kama mu da laifi, in nasina in har mun manta mun aikata abinda bai dace ba a aikata, aw akhtana ko kuma muka kuskure abinda bai dace ba a yi muka yi akan kuskure, ya Allah kada ka kama mu da laifi. Ubangiji ta'ala ya turo sako ga manzansa yace ka dafa altu, yace tabbas, yace na karbi wannan addu'a har izuwa karshe. To dan haka wannan aya tana tabbatar mana duk mutumin da yana azumi ya manta ya ci ko ya sha, to wannan azumin sa azumi ne ingantacce, kuma dole ya ci gaba da wannan azumi ya kai shi kamar yadda manzon Allah yace falyutim masauma, wato ya cika azumin sa. Don haka can cikin suratul Ahzab Ubangiji ta'ala yace wala junaha alaikum fima akhtatu bi walakin ma ta'ammadat qulubukum wa kana Allahu ghafurur rahima, ba laifi akan ku game da abin da kuka kuskure, ma'ana duk abin da kuka yi akan kuskure ba ku da laifi a wajen Ubangiji subhanahu wataala. Don haka wannan hadisi ba ma azumi ba, duk wani abu wanda yake mai sunan ibada in dai mutun ya aikata akan kuskure ko akan mantuwa, to wannan Allah ya dauke masa laifi. Kamar misali mutumin da yayi zance a cikin sallah, kana cikin sallah wani ya kiraye ka sai ka manta ka amsa, to wannan sai ka ci gaba da sallar ka kuma ba kabla akan ka ko ba, an gane ko akan mantuwa ne kai wannan zance. Duk wanda yayi zance a cikin sallah akan mantuwa, sallar shi ingantacciya ce kuma ba kabla akan sa balantana ba. Don haka kasancewar kenan akan mantuwa ko akan rashin sani ko akan kuskure, wannan ibada ba ta baci, illa kasancewar malamai sun bambanta suka ce abinda aka yi umarnin cewa bawa ya aikata idan ya manta yake, to wannan baya da laifi a wajen Ubangiji subhanahu wataala akan wannan mantuwa, amma sai ya zo da abinda aka ce. Dan haka yanzu a cikin sallah mutumin da ya manta bai zo da wata raka'a ba, kaga anan sallah bata inganta ba, dole sai ya zo da wannan abun, amma ba za a kama shi da laifi ba, an gane ko. Kamar misali ai a kowace raka'a sujada biyu ke akwai, sai ka manta kai sujada daya, to idan kana zaune misali a zama na farko ne na zama na wannan kai a raka'a ta biyu ai zama aiki da kai sujada ɗaya sai ka manta ba kai ɗaya ba, kana cikin tahiyya sai ka tuna shi sujada ɗaya kai, to wannan mahallin da zaka cimma wannan sujada bai kuce maka sai ka duka kai, idan ka taso kuma sai ka saki maimaita wannan tahiyya sannan ka ci gaba da sallah a ƙarshe ba kabla akan ka ko ba a di. Amma sai da ka tashi raka'a ta uku sai ka manta cewa a wannan raka'a ta biyu sujada ɗaya kai, to wannan raka'a ta biyu kaga sujada ba su cika ba, abinda zaka yi sai ka jefar da ita a ƙarshe ka zo da wata maimakon ta. To dan haka kenan anan, don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa man nama ani salati aw nasiha falyusalliha idza zakaraha fa inna Allah ta'ala yaqulu aqimis salata li dhikri, duk wanda bacci ya dauke shi game da yin sallah a lokacin ta ko kuma ya manta, manzo Allah yace idan ya tuna manzo Allah yace ya sallace ta. Misali bacci ya dauke ka ko kuma yanzu misali ka manta baka yi azhar ba baka yi la'asar ba, sai a yanzu sai ka tuna ashe kai baka yi azhar ba kai la'asar ba, to a yanzu sai ka tashi kai, don haka kenan bambantawar malamai suka yi, duk abin da aka ce kai in ka manta ba kai ba lokacin da ka tuna sai ka zo da shi, amma duk abin da ba a ce ba kai, kai shi akan kuskure ko akan mantuwa ko akan rashin sani, to wannan baka da laifi a wajen Ubangiji subhanahu wataala. Yau za mu tashi kenan hadisi na gaba. قال المصنف رحمه الله تعالى الحديث الخامس والثمانون بعد المئة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت قال ما أهلكك قال وقعت على امرأتي وأنا صائم وفي رواية أصبت أهلي في رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تؤتقها؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فبينما نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر والعرق المكتل. قال أين السائل؟ قال أنا. قال خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها يريد على حرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال أطعمه أهلك، الحرة أرض تركبها حجارة سود. وتو Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ke faɗa cewa yayin da wato muke zaune a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wannan na nuna mana wato wani ladabi daga cikin ladabba wato na mazanjiya sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yanda a karkashin wannan gaba za mu fa'idanci shi ne zama da mutanen ƙwarai, kamar yanda sahabbai in ba sa cikin wani sha'aninsu da wasu aikace-aikacensu idan sun gama ba su da majlisi illa majlisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ba dan komai ba kwa dan tsinar abin da yake fita daga bakinsa na gwalagwalai alqur'ani da hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin neman ilimi su fa'idanci al'amurra wanda yake na addininsu. Don haka ya ce bainama nahnu julusun inda nabi sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda kuma yake cikin hadisu Jibril, wanda Umar Allah ya kara masa yadda yake cewa bainama nahnu julusun inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallama zata yawmin irqala alaina rajul shadidu bayadus siyab shadidu sawadi shi'ar alhadis. To dan haka anan shine yace bainama nahnu julusun inda annabi sallallahu alaihi wasallam, yace yayin da muke zaune a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, idja'ahu rajul, wato sai wani mutum ya zo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan mutum wanda aka kuye shi a cikin wannan riwaya, to wata riwaya ta bayyana sunansa shine Salamat ibn Sakhr al-Bayadi. Salamat ibn Sakhr al-Bayadi shine yazo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Fa qala sai yace ya rasulullah, yace ya manzon Allah halakat, yace ya rasulullah aina halaka. An gane ko shi lafazin halaktu ana amfani da shi akan mutuwa, mutuwa ana kiranta da al-halak, mutumin da ya mutu kana iya cewa halaka fulan, ai wane ya mutu shine kake nihi da halaka, kamar yanda Ubangiji ta'ala yake cewa walaqad ja'akum yusufu min qablu bil bayyinati fama ziltum fi shakkin mimma ja'akum bi hatta idha halaka qultum lan yab'athallahu min ba'dihi rasula hatta idza halaka ay hatta idza mata, lokacin da ya mutu. Don haka kuma lafazin al-halak ana amfani da shi akan mutumin da ya jefa kansa cikin wani laifi wanda zai iya kai shi zuwa ga halaka. To shine yake nihi anan da yace halaktu, yace ya rasulullahi na halaka, ma'ana na aikata wani laifi wanda yake mai girma. Qala sai manzon Allah yace da shi ma ahalakaka, wato menene ya halakar da kai kake fadar irin wannan kalima. Qala sai yace waqa'atu alamra'ati wa ana sa'im, yace aina abka ma iyali na alhali ina azumi. A wannan gaba ta biyu na cewa halaktu na halaka, wannan zai nuna mana tsoron Allah na mazanjiya sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda shi ɗabi'a ce ta mumini, wanda imani ya samu zama a cikin zuciyarsa in ya saba ma ubangijinsa subhanahu wa ta'ala, to ƙasa duk faɗinta gaba ɗaya kunci take masa, tamkar an sanya shi cikin wata batta an kulle, ba shi da wani tunani illa famar ta wace hanya zai biya kuɓuta gaba da wannan laifi, wanda ubangiji ta'ala yana kissanta mana mutum uku waɗanda suka zauna suka ƙi zuwa yakin Tabuk alhali babu uzurin da ya zaunar da su, Ka'ab ibn Malik da Hilal ibn Umayya da Murara ibn Rabi, wanda ubangiji ta'ala da ya turo saƙon tubansu cewa ya karɓi tubansu, sai Allah yake ba mu labarin ga yanayin da suka samu kawunansu a ciki. Ubangiji ta'ala ke faɗa wa ala salasati allazina khullifu hatta idza daqat alaihim al-ardu bima rahubat وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. وبنجي تعالى يجي وعلى الثلاثة الذين خلفوا ألا ياكر أتوبا متنقك واند أكجن كرتلم الرمش واند مزاع الله يجي كجيك كجيك بدا زماع حرم غيان دا الله زي كسنتر غمد على أمرهم. تسوني الله يتورو ساقو باين ياتي ياكر أتوبا النبنسا ya karbi tuban al-muhajirun, ya karbi tuban waɗanda wato suka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mafaka, shine yace laqad taba Allahu 'alan nabiyyi wal muhajirina wal ansar alladhina tabauhu fi sa'ati al-usra min ba'di ma kada yazigu qulubu fariqin minhum thumma taba 'alaihim innahu bihim ra'ufur rahim. Sai yace wa 'ala salafati alladhina khulifu, hakanan Allah ya karbi tuban mutum uku wanda aka jinkirta lamarinsu. Sai yace hatta idza daqat alaihim al-ardu bima rahubat, ubangiji ta'ala yace har an kai lokacin da ƙasa duk da fadinta Allah yace ta musu kunci, sai rasa ina za su saka kansu. Wa daqat alaihim anfusuhum, kuma rayukansu ta musu kunci, kullun a cikin tsanani suke, a cikin damuwa suke. Ubangiji ta'ala yace wa zannu, kuma waɗannan mutane uku Allah yace sun yi yaqinin Allah marja'a min Allah, babu wata mafaka game da Ubangiji inda bawa zai je ya fake illa ilaihi, face zuwa gare shi, ba inda zaka je ka fake sai dai zuwa ga Ubangiji subhanahu wataala. Dan haka suka koma zuwa ga Ubangiji subhanahu wataala, Allah ya ganar da su tuba, suka tuba kuma ya karbi tubarsu. To wannan dabi'a ta mumini in ya saba ma Ubangijinsa, to kasancewar anan shi fa ta zama bata same shi ba. Yaya za a yi wannan laifi da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yafe masa? Don haka hadisi ne yana cikin sahihai, wata mata ta yi zina, ta yi ciki a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ta samu kanta a cikin kunci, take yanke ta tashi ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ta ce ya rasulullahi na aikata babban laifi, abin da ya cancanta azartan mun da haddi. Ta ce ya rasulullahi zartar da hukuncin Allah a kaina, zina nayi kuma ga ina yi ciki. Manzon Allah ya kira ya alwalinta ya ce maza ka kula da ita, ka kyautata mata, kar ku musguna mata, ku ci gaba da kyautata mata, ku ɗau haƙuri game da al'amarinta. In ta aihu ta gama shayar da shi, manzon Allah ya ce ka zo min da ita. Lokacin da ta aihu ta gama shayarwa, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka zo masa da ita, manzon Allah ya sanya aka daure dukkan gefen jikinta dan kada al'aurarta ta bude lokacin da ake jejjefe ta. Manzon Allah ya sanya aka jejjefe ta har ta mutu. Aka kawo gawarta bayan an mata wanka, an mata likafani, aka ajiye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai mata sallah. ya wuce gaba Umar sai ya kama mayafin manzon Allah sai ya huzgo shi yace tusalli alaiha wa qad zanat yace ya rasulullahi yanzu sallah zaka mata alhali tayi zina mazina ce ya ce ba manzon Allah yace haba Umar yace laqad tabat tawbatan law qusimat ala 70 min ahli almadina lakafatuhu aw kama qala manzon Allah yace wannan mata fa ta tuba tuban da inda za a kasa tuban daga mutum 70 daga cikin munafikai na Madina ya isa ya dauke musu zunubin su tuban wannan nata kadai manzon Allah yace masa Umar ka taba samu fiye da matar da ta zo ta bada rayuwarta ta sadaukantar da kanta saboda neman yarda Allah wannan kanta fa da ta zo ta bada azartan mata da haddi yarda ubangijinta ne take nema to dan haka kasancewar ya kamata mumini in ya aikata laifi ya saba ma ubangijinsa ya san girman ubangijin da ya saba ma ya san hanyoyin da zai bi ubangiji subhanahu wataala ya wanke shi game da wannan laifi ya gafarta masa to amma mu a yau ba haka bane ba sai mutun ya saba ma ubangijinsa ya ringa ganin cewa kamar ma wani aiki ne wanda yake bai taka karaya kariya don haka Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda yake fada ga almajiransa yace innakum lata'amaluna a'malan hiya adaqu fi a'yunikum min ash-sha'r wa kunna naqudduha ala ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama min al-mubikat yace ku a yau kuna aikata ayyuka na sako wannan aiki a idan ku kuna ganin cewa bai kai ba girman gashi bai wuce ba wai girman gashi yace mu ko irin waɗannan ayyuka a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wallahi muna kilga su daga cikin ayyuka masu halakar rabawa a gobe kiyama aikin da mu Anas wai yana faɗa ne fa a lokacin sa yau kusan shekara 2400 yake gaya musu cewa kuna aikata ayyuka a yau amma wannan aiki a idan ku kuna ganin cewa bai wuce girman gashi ba wani laifi bane yace to mu ko irin wannan aikin a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muna kirga shi a matsayin ayyuka ne masu halakar da mutum a ranar kiyama to dan haka wannan bawan Allah lokacin da ya aikata wannan laifi kai tsaye yazo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace halaktu yace ya rasulullahi na halaka kamar yanda a yau Bahaushe yake cewa na mutu na lalace manzon Allah sai yace masa ma a halakaka menene ya halakar da kai qala sai yace waqa'tu ala mar'ati wa ana sa'i yace na abka ma iyali na alhali ina azumi don haka wannan yana karantar da mu ladabi na addini duk wani abinda akwai jin kunya game da bayyanar da shi to baya halatta mutun ya fito fili ya fada sai dai kai kinaya sai dai kai alkunya ba iya wa'azi bane ba wai mutun ya ce wai shi wai baya rufe wai shi wai kawai haka yake tsago magana shi ba babu wani kwana-kwana a cikin al'amarinsa wannan yana nuna cewa kai da kiki ne baka san yanda ake wa'azi ba ka koma ubangiji subhanahu wataala duk wani abin da ake jin kunya a bayyana shi ubangiji ta'ala kinaya yayi ubangiji ta'ala yake cewa uhilla lakum lailata siyamir rafasu ila nisaikum kunna libasul lakum wa antum libasul lahum alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashirukum ubangiji ta'ala yace uhilla lakum lailata siyamir rafasu ila nisaikum an halatta muku wato shine kusantar iyalinku a daren azumi wanda da sahabbai in aka ce watan azumi ya kama ko a cikin dare ba sa kusantar iyalinsu wanda asalin kalma ta arrafas fada wanda take memuni shine ake kira da arrafas amma anan Allah sai ya arkalma sai ya amfani da ita akan saduwa tsakanin iyali haka can ubangiji ta'ala ya amfani da lafazin almasu game da saduwa tsakanin ma'aurata ubangiji ta'ala ya ce la junaha alaikum in qallaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna farida abinda yake nihi ma lam tamassuhunna ai ma lam tujami'uhunna matukar ba ku tara da su ba shine Allah ya amfani da lafazin almasu ana haka can ubangiji ta'ala yayi amfani da lafazin al-ifda shine saduwar abu zuwa abu kamar yadda ubangiji ta'ala yake fada wa kaifa ta'khuzunahu wa qad afba ba'dukum ila ba'd wa akhadna minkum misaqan ghaliza haka yayi amfani da lafazin al-lamsu akan saduwa tsakanin ma'aurata aula mastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydikum innallaha kana afuwan ghafura haka kuma yayi amfani da lafazin al-kishyan akan saduwa tsakanin ma'aurata falamma tagashaha hamalat hamdan khafifan famarrat bi falamma athqalat da'a wallahi rabbahuma la in ataitana salihan la nakunanna minash shakirin. Don haka duk abin da ake jin kunya a fito fili a bayyana shi, to abin da ya dace mai wa'azi ya zamanto yayi kinaya. Don haka anan yace waqa'atu alamraati wa ana sa'i, yace na afka ma iyali na alhali ina azumi, abin da yake nihi na sadu da matata alhali ina azumi. Wa fi riwayatin, a wata riwaya sai yace asabtu ahli fi ramadan, ma'ana na kusanci iyali na a cikin wata na ramadan. Faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace da shi, anan me zamu iya dauka na darasi? Duk mutumin da yayi laifi, yayi kuskure, lokacin da yazo ya kawo kukansa na a nuna masa menene mafita game da wannan laifi da yayi, to bayya halatta a zaburo masa, a haro masa, ai masa Allah wadai. Abin da ya kamata sai a kwantar da hankalinsa, a nuna masa hanyar da zai bi ya samu mafita game da wannan laifi. Shin wannan da yazo yace ya afka ma iyalinsa a cikin Ramadan, wace magana ta musgunawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya masa? Maza Allah bai masa Allah wadai ba akan abin da yi. To dan haka anan shine sai maza Allah yace masa hal tajidu raqabatan tu'tikuha, maza Allah yace masa ko zaka iya samun bawa wanda zaka iya yantar da shi? Abinda ake nihi da raqaba ainihi a larabci shine wuya, an gane ku nan kenan, wuya shine ake nihi da raqaba. To dan haka bawa ake kiran shi da cewa raqaba, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa falaqata hamala aqaba wama adraka mala aqaba, sai yace fakku raqaba, wato yantar da wuyaye, wannan sababi ne na ketare siradi a ranar kiyama. To dan haka bawa namiji ko mace shine ake kira da raqaba, shine manzo Allah yace masa hal tajidu raqabatan tu'tikuha, shin zaka iya samun bawan da zaka yanta? Don haka sai ya ce la, ya ce ya rasulullahi inani ina samun bawan da zan yanta. Don haka a wata riwaya da manzon Allah ya faɗa masa haka, sai ya bugi wuyan shi wa qala, sai ya ce wallahi ya rasulullahi la amliku ghayra hadhihi, ya ce babu wuyan da nake da mallakar shi in ba nawa ba. Da aka ce masa hal tajidu raqabatan tu'tikuha, shi zaka iya samun wuyayen da zaka yanta, ma'ana zaka iya samun bawan da zaka yanta? Sai ya bugi wuyan shi, sai ya haka, sai ya ce ya rasulullahi ai babu wuyan da na mallaka in ba wannan ba. Qala, sai manzon Allah ya ce masa to naji, fa hal tastati'u an tasuma shahrayni mutatabi'ai, shin kana da ikon da zaka azurci wata biyu a jere? Qala la, sai ya ce ya rasulullahi inani ina azumtar wata biyu a jere, ai ba zan iya ba. Don haka a wata riwaya sai yake cewa hal asabani ma asabani illa min siya, yace ya rasulullahi ai abin da ya same ni bai same ni ba sai a sababin azumi, ma'ana ina ni ina azumin wata biyu a jere, wanda gaya wata ɗaya ne na kasa hakuri sai da na auka ma iyali na, to ina ga wata biyu? Wata ɗaya ne bai kasa jimrewa fa a cikin yini na Ramadan, ba ma hudaran ba, daren Allah ya riga ya halitta ma wato mazaje su kusanci iyalinsu a cikin darari na Ramadan, to a cikin yinin ne na wata guda ya kasa jimrewa. Yace to ya rasulullahi wa hal asabani ma asabani illa min siyam, ai abin da ya same ni bai same ni ba sai a sanadiyar azumi, wata ɗaya na kasa jimrewa, to ina ni ina wata biyu? Don haka yace a, yace ya rasulullahi ba zan iya azumin wata biyu a jere. Qala, sai manzo Allah yace to naji, fa hal tajidu iqama 60 miskina, shin zaka iya samun abu, zaka iya ciyar da wato miskini 60, ma'ana zaka iya samun abincin miskini 60 ka ciyar da su? Fa hal tajidu, manzo Allah yace shin zaka iya samun damar iqama 60 miskina, ciyar da miskini 60? Qala la, sai ce ya rasulullahi inani ina ciyar da miskini 60, an gane wannan aiki ma ba nawa bane. Qala, sai yace fa sakata annabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Huraira yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ja bakin sa ya kane. A wannan abubuwa uku da manzon Allah ya bujuro masa ɗaya bayan ɗaya, gaba ɗaya nuna cewa babu ɗayan da zai iya daga cikin su. Sai yace fa bainama nahnu ala zalik, yayin da muke kan wannan hali, shi dai mutumin yana gefe a zaune, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a bayan bujuro masa da waɗannan abubuwa uku da ya kasa manzon Allah sai ya ja bakin sa ya kame ana nan a zaune akan wannan hali yace utiyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi arqin fihi tamr sai aka zo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato da wani sango an gane cike da nabiyyu sango in aka ce sango shine kenan irin wanda yake na kala wanda ake tattara hatsi a cikin sa aka zo da katan sango cike da dabino aka zo nan majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka samu wanda daga cikin mutanen Madina ya kawo wal araq sai ya ce almikital abinda ake nihi da araq wato shine almikital ma'ana sango kenan wanda duk da cewa wasu suna cewa zakumi amma yana da bambanci zakumi bai kai girman sango ba sango daban zakumi daban dan garamin shine ake kira da zakumi amma wannan kalima ta al-araq mu fahince ta ra'un kin wasali sama zamu mata sai mu ce al-araq an gane ko amma idan kace al-arqu wato shine shibi ainihin kuma in ka masa wasali kasa kace al-irqu ita ce jijiya amma in kace al-araq wato shine sango kenan idan kace al-arqu wato shine shibi idan kace al-irqu wato ita ce jijiya shine yace wal araqu al miktal wato abinda ake nimi da al araq wato shine al miktal wato sanmu kenan aka zo da shi cike da dabino qala sai manzon Allah yace aina sa'il yace ina mai tambaya game da cewa me yake kansa akan wannan laifi da yake qala sai yace ana yace ya rasulullahi gani قال سي منزان الله يتشي خذ هذا فتصدق لي كربي ونن شي ككاي صدقه دشي ا مزايين كفارر تاكا فقال الرجل ونن متن سي يتشي الا افكر مني يا رسول الله يتشي يا رسول الله وندي يفين تلوچي زان با صدقه سي يتشي فا والله ان غاني كون نان كينان ان شاهي علي الف واتو الف استفهام ا على افكر مني a ala afkara mini alhamza sai aka shafe ta kai ne zaka kaddara ta a ala afkara mini don haka aka sanya kenan alama ta tambaya alamatu istifham shine yace ala afkara mini ya rasulullah shin ya manzon Allah wanda yafi ni talauci zan ba sai yace fa wallahi yace na rantsi da ubangijin da ya halicce ni halaccin ka yi rantsuwa ba tare da an rantsar da kai ba ma baina labataiha yuridu alharratayn ahadu baitin afqaru min ahli bait yace ya rasulullahi yace na rantsa da ubangijin da ya halicce ni tun daga gabacin madina har zuwa yammacin ta yace ban san da wasu masu gida waɗanda suka fi matsayin gidana talauci yace ban san da wani gida ba wanda yafi ɗan gidana talauci ni ne a iya sani na dan haka anan yana nuna mana halaccin mutum yayin rantsuwa akan rijiyayin zatansa duk abin da kai a rinjayin zatanka haka ne to wannan ba laifi kana iya rantsuwa da Allah shi a iya zatan shi a gaba ɗayan birnin Madina babu gidan da yafi gidan shi talauci lafazin laba tai ha lafazi ne wanda yake musanna in aka ce laba ita ce kasa fuskar kasa wadda take shimfiɗe da bakaken duwatsu an gane ita ko Madina tana da harra guda biyu akwai harra shirkiya akwai harra garbiya wanda yankin wannan na gabas gaba ɗaya duwatsu ne kankana waɗanda suke bakake an gane ko haka kuma bangaren yamma irin tsakuwar da ake kenan gini da ita wanda ake ce mata wannan grabe to ita ce duka a gabacin Madina da yammacin Madina to duk da wanda yake shimfiɗe da irin wannan tsakuwa shine ake kiran shi laba in ma ka ce masa laba ko kuma ka ce masa harra shine yace ma baina labataiha ahalu baitin afqaru min ahli bait yace tsakanin laba ta Madina kenan tun daga gabacin Madina har zuwa yammacin ta yace ban san wasu masu gida waɗanda suka fi ɗan gidana talauci fa bahika rasulullahi sallallahu alaihi wasallama hatta badat an yabu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kilkile da dariya har sai da wato hakuransa waɗanda ake kiran su anyab wato sai da suka bayyana me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dariya ana wannan mutum ya zo a firgice ya rasa inda zai saka kanshi kuma a ƙarshe ya rikida wannan tsoro ya gushe har ma kudin a dauki wannan abu a bashi yake. Wanda da ya zo ya rasa inda zai sa kanshi, ya rasulullahi na halaka, me ya halakar da kai, na auka ma iyali na a cikin yini na Ramadan. Yana neman a nuna masa wace hanya zai bi ya kubuta. To a ƙarshe kuma gaya an kawo abinci, kuma wannan firgici gaba ɗaya ya gushi, kuma yanzu wannan abincin yake kwadan a bashi. An ce ya ɗauka ya yi sadaka, ya bada shi sadaka, sai ya ce wai wanda ya fi ni talauci zan ba. To wannan abin shi ne ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mamaki. Gashi ya zo a firgice amma ya amuntu, gashi kuma har kwadan wani abu yake a ɗauka a bashi. Wanda in mutum ya yi dariya a kan abin da ya kai a yi dariya abin mamaki, wannan abin ya bude ba laifi ba ne. Amma duk abin da aka yi kawai abin ma ba abin mamaki ba, haka mutum ya kilkile da dariya, malamai suka ce dalili ne wanda yake nuna cewa akwai tawaya ta hankali tare da mutum. Don haka kuma a nan dariyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya yi a nan, sai da ya zamanto anyaf, haƙuran da ake kiransu anyaf. Abin da muke so mu gane, haƙura kowanne da sunansu. Idan ka ɗauki haƙura huɗu na gaba, biyu na sama, biyu na ƙasa, waɗannan abin da ake kiransu sanaya ake kiransu. Sannan in ka ɗauki kuma huɗu waɗanda suke biyarsu na wannan kote na dama da hagun, abin da ake kiransu su ne aniya, waɗanda suke da dantsi ne. An gane ku? Ai, haƙura na gaba, biyu na sama da biyu na ƙasa ba su da tsini, amma waɗanda suke biya musu na ɗan can gefe, huɗu na nan da huɗu na nan, za ka same su suna da tsini. Sannan waɗancan na ciki na kurya matauna su ne ake kiransu annawajiz, kenan na gaba a sanaya. Na masu bi musu waɗancan hudu sai a kiraye su cewa wannan sanaya, wannan anya. Sannan waɗancan na kurya kuma su ne ake kiransu annawajiz. Wanda kar mu manta, akwai hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata dariya da ya sai da ya kai waɗancan annawajiz matauna sai da suka bayyana. Ina ji ya gabata a darasin mu. To wannan da ya yi dariya sai da ya zamanto waɗannan anyab sun bayyana, ba komai ba ko abin da ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mamaki. Ya zo a firgice kuma yanzu ya amuntu, har kuɗe yake waya a ɗauki wannan abin a bashi. Summa qala, sannan sai manzon Allah ya ce masa, abu'imhu ahlak, ɗauki ka je ka ciyar da iyalinka, je ka ciyar da su. Shi ne malam sai ya fassara mana alharra, abinda ake nihi da harra, ardun tarkabu ha hijaratun sudu, wato kasar da, wato tsakonkwani waɗanda suke baƙaƙe a shimfiɗa a kan ƙasa, shi ne ake kira da wato harra. Don haka a takaice wannan hadisi, Abu Huraira Allah ya ƙara masa yadda, yana ba da labarin kenan abin da ya wakana a gabansu a majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wato na wannan al'amari. Don haka kuma a nan wato yana nuna mana kenan toshe bukata shi yake gaba da kafara, kamar yadda a nan da ya nuna cewa shi mabukaci ne, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce masa tociyar da iyalinka. Don haka kamar yadda muka yi bayani, wannan hadisi yana da darussa da dama wanda mutum zai iya fa'idanta a cikin addininsa. Wanda darasi na farko, kamar yadda muka yi bayani, ana buƙatar ya zamanto mutum yana zama da mutanen ƙwarai waɗanda za ka ringa fa'idanta a ɓangaren addini. An gane ku? Kamar yadda sahabbai in sun gama aikace-aikacensu ba su da wurin zama illa majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan kuma fa'ida ta biyu, wannan hadisi yana nuna mana wajibi ne mutum ya tambayi malamai dangane da abin da ya aikata akan rashin sani. Duk abin da ka aikata akan rashin sani, to ka je ka tambayi malamai menene hukuncinsa. Shi wannan sahabi ya san haramun ne mutum ya je ya kusanci iyalinsa a cikin yini na Ramadan, to amma bai san ba mutumin da ya aikata haka menene ke kan shi. Don haka ya je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa masa, abinda ake bukata da mumini kafin ka aikata aiki ka tambayi hukuncinsa, amma in ka aikata abu akan kuskure ko akan rashin sani ko akan mantuwa, to kayi kokari ka je ka tambayi masana menene hukuncin kaza, kamar yadda yazo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tambaye shi. Sannan kuma fa'ida ta uku, wannan hadisi yana nuna mana halaccin mutum ya bayyana aiki na safo da yayi, amma ga wurin mutumin da zai iya bashi shawarar ga mafita. An gane ku? Ba laifi ka zo ka bayyana ma malami ka ce masa na aikata kaza, menene yake kaina, ina mafita game da abin da nayi. to amma fa anan ma akwai ladabi abinda ake bukata in ka zo karka bayyana kanka kace ni na aikata kaza kinaya ake bukata kai sai kace malam menene hukuncin mutumin da ya aikata kaza kamar yanda wancan mutumin da ya kashe mutum da riba ɗaya da aka yi tambaya a nuna masa masani daga cikin masana na wannan lokaci aka nuna masa wani mai bautar Allah sai ya ce masa mutum ne ya kashe mutum da riba ɗaya menene hukuncin sa sai ya ce ai baka da baya da tuba tsakanin shi da Ubangiji ya ce to bari mu cike lissafi haka da yayi gaba ya tambayi wancan wanda aka nuna masa cewa shine masani a wannan lokaci ya ce mutum ne ya kashe mutum da riba daidai shin yana da tuba a wajen Allah sai ya ce ai ba abinda zai sha makance tsakanin shi da tuba a wajen Ubangiji kwarai yana da tuba dan haka anan malamai suka ce ladabi yana daga cikin ladabin tambaya in kai laifi ka zo wajen malami karka ce malam ina na aikata kaza na yi kaza menene hukunci na sai ka ce malam menene hukuncin mutumin da ya aikata kaza to ba laifi kuma kana iya fitowa fili ka bayyana ka ce na aikata kaza menene mafita game da wannan al'amari kamar yanda yazo yace halaktu na halaka manzo Allah yace me ya halakar da kai yace na auka ma iyali na a cikin yini na Ramadan sannan kuma wannan yana nuna mana me laifi in dai akan jahilci ya aikata abu ko kan kuskure to wannan baya halatta a yi masa Allah wadai a haru masa a gaya masa bakakken maganganu abinda za a yi kawai sai a nuna masa menene mafita sannan kuma wannan yana karantar da mu yin amfani da kinaya game da duk abinda ake jin kunyar bayyana shi kamar yanda bayani ya gabata sannan kuma wannan yana nuna mana saduwa da iyali a cikin yini na Ramadan haramun ne duk wanda ya sadu da iyalinsa a cikin yini na Ramadan dole akan shi akwai kafara kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna ma wannan sahabi sannan kuma wannan yana nuna mana ita wannan kafara jira ta wajibi ne farko dai shine yan tabawa idan mutum ba zai iya yan tabawa sai ya sauko mataki na biyu shine yin azumi 60 a jire idan ba zai iya yin azumi 60 a jire sai ya ciyar da miskini 60 sannan darasi na takwas a cikin wannan hadisi yana nuna mana kafara daya ita ce take wuyan ma'aurata an gane ko kenan shi mijin shi kadai zai yi kafara amma banda macen kamar yanda karin bayani zai zo nan gaba dan haka manzon Allah ya yi masa shin zaka iya samun bawon da zaka yantar da shi yace a zaka iya azumin wata biyu a jere yace a zaka iya ciyar da miskini 60 yace a kaga inda kasancewar akwai akan matar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita ma da ya fada masa sannan kuma wannan yana nuna cewa wato iya abin da yake wajibi in dai ciyarwa mutum zai yi to miskini 60 zai ciyar kowane miskini ka bashi mudu kenan miskini 60 mutum zai ciyar baya halatta ka dunkule abincin mutum 60 ka ba miskini guda ko ka ba miskini 30 ka ba kowanne mudu 2 duka in kai haka bai yi ba ban makawa miskini 60 dole su zaka ciyar da su ɗaya bayan ɗaya sannan kuma wannan yana nuna cewa duk mutumin da ya bada wani uzuri to uzurinsa ya kamata a karba shi wannan sahabi da aka ce masa zaka iya yan tabawa yace a'a manzo Allah sai ya karbi wannan uzuri eh baya da halin yan tabawa zaka iya azumin wata biyu a jere ya nuna cewa ba zai iya manzo Allah ya karba hanzarinsa zaka iya ciyar da miskini 60 yace a'a ba zai iya ba gaba ɗaya manzo Allah ya karba hanzarinsa don haka duk mutumin da ya ba mu hanzari to mu yi aiki da zahirin al'amarinsa mu karbi hanzarinsa in ma koyewa yi to wannan tsakanin shi da Ubangijinsa sannan kuma wannan hadisi yana nuna mana ashe tushe bukata shi yake gaba da kafara sai ka wadatu sannan za ka yi kafara la yukallifullahu nafsan illa wus'aha ko kuma la yukallifullahu nafsan illa ma ataha mutumin da shi abincin cikinsa yake nema to ina shi ina ciyar da miskini 60 wanda yace shi fa bai san magida wanda ya fi gidan shi talauci tun daga gabacin Madina har zuwa yammacin da don haka manzon Allah sai ya ce masa to dauki ka je ka ciyar da iyalin naka an gane ku kaga anan a farko an bashi ne ya je yayi kafara ya ciyar da miskin nan to sai ya nuna cewa ai yafi bukata yafi miskin nan bukata shi ma miskini ne to anan manzon Allah sai ya ce masa je ka ciyar da iyalin ka shin da zai ciyar da iyalin shi a matsayin kafara ne zai ciyar da iyalin shi a saboda ita wannan ita kafara mutum 60 ake ciyarwa wannan manzon Allah ya bashi ne ya je ya ciyar da iyalin shi kenan bukatar kanshi ita za a gabatar da ita akan kafara kuma kafara ta sarai daga kanshi sannan kuma wannan yana nuna mana kyawun hali na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da yanda yake mu'amalantar jama'a, yanda yake mu'amalantar jama'a. Manzon Allah bai haro masa ba, bai masa Allah wadai, manzon Allah ya bi shi a cikin kwanciyar hankali da tausasawa, ya nuna masa ga mafita. A ƙarshe ya nuna cewa duka ba zai iya ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce masa, to dauki wannan ka je ka ciyar. Ya ce wanda ya fi ne talauci, manzon Allah ya ce to je ka ciyar da iyalinka. Har ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi dariya. Kaga wannan dariya kanta ta fi farin ciki a zuciyarsa sama da wannan abincin da aka bashi. Wannan yana nuna mana kyawawan halaye na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan kuma wannan hadisi yana karantar da mu, wato shi almajiri, abinda ake bukata ga malami ya tausasa masa. Sannan kuma bangaren karantarwa ya zamanto malami yana da tausasawa, kamar yanda anan babu wani hali wanda yake na kausasawa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da shi wannan almajiri da yazo yayi tambaya. Kuma anan hujjarsi ne manzon Allah yake bashi, je ka ka yantar da bawa, yace ba zai iya ba. Je kai azumin wata biyu a jira, yace ba zai iya ba. Je ka ka ciyar da miskini 60, yace ba zai iya ba. Kaga in kai ne ka bujiro ma da mutum abu na farko, yace ba zai iya ba. Ka bujiro masa nami, ba zai iya ba. Ana uku sai ka fada masa magana. Sannan kuma wannan yana nuna mana mutum yayi nadama akan aiki na sako. Nadama daga cikin ayyuka na sako shine ka nemi yaya za a yi ka kuta game da wannan laifi, ka nemi yafiya ta Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. Sannan kuma wannan yana nuna mana mu jama'a ta musulmi ya zamanto muna da taimaka ma juna a wajen fitar da ƴan uwanmu daga cikin kunci. Duk mutumin da muka ga ya fada cikin wani kunci, to mu kawo agajinmu mu taimaka masa. In taimako na dukiya ne, mu hada masa. In karfin jiki ne, za mu zo mu taimaka masa a kan ya fita daga cikin wannan tsanani, to mu taimaka masa. Don haka anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da aka kawo wannan sanmu cike da dabino, manzon Allah sai ya dauka ya taimaka masa, ya ce je ka kai sadaka da shi, kai kafara. Kaga anan me ake karantar da mu kenan? Taimaka ma ƴan uwa gaba da duk mutumin da ya fada cikin kunci, a taimaka masa a fitar da shi. Sannan kuma wannan yana nuna mana kasancewar halaccin mutum ya siffanta kanshi da tsananin talauci. An gane ko? In har da gaske yake. Don haka kuma wannan ba yana nuna cewa yin fushi bane game da alƙadarin Ubangiji. A'a, kwaɗayin wannan abincin da aka kawo shi yasa ya nuna cewa fa ga halin da yake. Da kafin haka ya taba zawa ya faɗa ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ce a Madina na fi kowa talauci. Kwaɗan wannan abin, wannan dabino da aka kawo shi ne ya kai shi ya fito fili, ya bayyana halin da yake ciki. Wannan kuma ba laifi bane ba. An gane ko? Wannan baya nuna cewa mutum ya yi fushi ne da alƙadarin Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala akan abin da Allah ya jarrabe shi. Don haka dai dangane da wannan matsala, malamai sun dan yi sabani shin wai kafara game da mutumin da ya auka ma iyalinsa a cikin wata na Ramadan. Shin akan zabi ne, ka zabi ɗaya daga cikin wannan uku din ma, ɗan tabawa ko azumi 60 ko ciyar da miskini 60, ko kuma akan ɗaya bayan ɗaya? Magana mafi rinjaye, baya halatta mutum ya yi zabi ana. Sai in mutum ba zai iya ƴan tabawa ba, baka da bawa, baka da kuɗin sayen shi, ko kuma yau kana da kuɗin sayen bawa amma babu bawan da shari'a ta yarda da shi, sannan zaka sauko mataki na biyu. In har kana iya azumi 60, to ba magana da ciyar da miskin ne. Sai in baka iya yin azumi 60, sannan zaka sauko mataki na uku. Kenan magana mafi rinjaye, ita wannan kafara a jira take ɗaya bayan ɗaya. Farko ƴan tabawa, idan mutum ba zai iya ba, sannan yin azumin 60 a jere. Don haka manzo Allah da ya ce masa zaka iya ƴan tabawa, sai ya ce a, yace zaka iya azumin 60 a jere, ya ce a, zaka iya ciyar da miskini 60, ya ce a. Sannan kuma wannan yana nuna mana kamar yanda kuma mas'ala ta bi, malamai suka yi sabanin cewa shin ita kafara in har mutum ya kasa bayya, tana siraya ko kuma ba ta siraya? In har mutum ya riga ya kasa, to wannan kafara ta siraya. Tunda wannan ya nuna cewa baya iya ƴan tabawa, baya iya yin azumi 60, baya iya ciyar da miskini 60. Da aka kawo wannan dabino, manzo Allah ya ce masa amshi ka je ka ciyar da shi, kai sadaka da shi. Ya nuna cewa wa yafi kowa fa buƙatar wannan dabino. Manzo Allah ya ce masa to je ka ciyar da iyalinka. Wannan kafara ta sare daga kansa, domin la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. tare da cewa wasu malamai suna ganin cewa ba ta saraya kuma zuwa yaushe ana bin ka bashi. Sannan kuma kasancewar matsala ta uku, kamar yadda muka yi bayani, kafarar tana kasancewa akan namiji banda mace, duk da cewa wasu malamai suna cewa in kamar shi mijin tirsasa ta miƙa masa wuya ya tilasa ta, to babu maganar kafara. Amma inda son ta da yardarta, to akwai kafara akan ta kamar yadda akwai kafara akan shi. To a magana mafi inganci, anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai yi bincike ba na kan cewa miƙa maka wuya ta yi ko kuma tilasa ta ka yi. Anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna cewa mijin shi kadai ne kafara take kan shi banda mace. Don haka wannan magana kuma ita ce mafi rinjaye. An gane ku? Shi miji shi kadai ne kafara take kan shi banda mace. Don haka wannan hadisi yana ɗaya daga cikin hadisai waɗanda suke da fa'ida ta gaske. Al-Hafiz Ibn Hajar a cikin littafinsa Fathul Bari yake cewa daga cikin malaman-malamanmu waɗanda muka tarda, wato yana faɗa mana akwai malamin da wannan hadisi ya hede masa sharhi, ya wallafa shi a cikin mujalladi biyu. A ƙarƙashin hadisin sai da ya fidda mas'ala 1001. Yace amma ni ma da kyauta ta Ubangiji Subhanahu Wata'ala akan mas'ala 1001 da ya kawo sai da na ƙara nawa, kuma na dan takaita littafi akan 1001 sai da ya ƙara. Wanda ya wallafa wannan littafi mujalladi biyu ya fitar da mas'ala 1001 a ƙarƙashin wannan hadisi shine Al-Hafiz Zainuddin Al-Iraqi. Zainuddin Al-Iraqi malami ne daga cikin malaman hadisi wanda sai da ya wallafa wannan a ƙarƙashin wannan hadisi dai sai da ya mujalladi biyu na littafi, wanda wannan kuma kyauta ce ta Allah, yanda Allah yake haskaka zukatan bayinsa game da fahimtar Al-Qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Don haka dai a takaice wannan hadisi shine hadisin da yake nuna babu wanda kafara take hawa kan shi sai mutumin da ya afka ma iyalinsa da ganganci. Dan mutumin da ya ci da gangan ko ya sha da gangan a cikin yini na Ramadan babu kafara akan shi. Iya abinda zai yi kawai shine ya tuba zuwa ga Ubangiji Subhanahu Wata'ala, a gaba ba zai kara ba. Kafara ta yi kadan ta kankare masa zunubi. An gane ku? Amma duk mutumin da ya afka ma iyalinsa a cikin yini na Ramadan in dai da gangan ne, to wannan shine zai yi kafara. Kafara kuma zai yi azumi 61, domin ya zo a cikin riwaya ingantacciya kamar yadda malamai suka inganta ta, da manzon Allah ya ce masa ka yi azumi 60, sai ya ce wa qabi yawman makana, sannan kuma karama yini ɗaya maimakon sa, kenan azumi 61 mutum zai yi. An gane ko? In azumi zai yi, azumi 61 zai yi. Don haka kenan da mutumin da ya ci da gangan ko ya sha da gangan a cikin yini na Ramadan, wannan ba maganar kafara a kansa, ba maganar ramuwa a kansa. Iya abin da yake kan shi ya tuba zuwa ga Ubangiji Subhanahu Wata'ala a kan cewa gaba ba zai sake ba. Don haka amma mutumin da kenan ya afka ma iyalinsa shi kadai ne yake da kafara. Kuma bayani ya gabata, mutumin da ya ci ko ya sha ko ya sadu da iyalinsa a cikin yini na Ramadan a kan mantuwa, ba ramuwa a kan shi, babu kafara. Ubangiji Ta'ala shi ne ya ciyar da shi, shi ne ya shayar da shi. Ko da saduwa da iyali ne, in dai akan mantuwa ne, to babu kafara balantana ran, babu ramuwa balantana kafara akan mutum. Kenan don haka wannan hadisi shi kadai ne za mu takaita shi akan abin da ke wajabta kafara in mutum ya sadu da iyalin shi akan ganganci da gangam a cikin Ramadan, shi yake da azumi 61 akan shi, bayan in ba ya iya yantar da bawa ba. Da fatan abinda muka faɗa daidai, Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.